Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare, shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25/31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yame na Jamhuriyar Niger a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe
tare da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan siyasa da shugabanci na gari, inda yau ma 10 ga watan Yuli na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan samun kuɗin shiga na ƙananan hukumomi a Najeriya.
To gaskiya kasancewar an dade ana wannan fafutuka kuma yanzu lokaci ya zo. Wato babbar matsalar ba wai ba da kuɗin ba. Kaga su ƙananan hukumomin nan fa yanda jihohi suke cin gashin kansu ba wani sa ido. To su ba haka ake sa ran fa cewa wannan kuɗin za su kashe su ne ba tare da sa ido ba.
Hafiz, amma kaji abin da tace ya kamata a ba ƙananan hukumomi dama su rika kashe kuɗin su ba tare da an sa musu ido ba.
To Amina, yau dangane da wannan batuna bawa ƙananan hukumomi a Najeriya yancin gashin kansu, inda yanzu za su ringa samun kuɗaɗen shigar su daga gwamnatin tarayya kai tsaye ba tare da gwamnoni sun yi ba bakira ba. Wakilin Isa Lawal Ikara ya tattauna mana da jama'a.
To har ila yau wakilin namu ya tattauna mana da masanin tattalin arziki kuma mai fashin baki akan wannan batu Hamisu Ya'u.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce menene ra'ayinku akan yancin gashin kai na bangaren samun kuɗi kai tsaye ga ƙananan hukumomi a Najeriya. Ga kuma yadda kuka amsa mana.
To jama'a, amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Rulwanu Ibrahim London Guba, inda ya ce wannan mataki ne mai kyau, sai dai wasu gwamnoni suna adawa da shirin domin akwai wani wagaggen gibi da za su rasa.
To shi kuma Isa Bakaniken waya Sadam ya ce, salam biyoye Hausa, hakika baiwa ƙananan hukumomi yanci zai taimaka wajen baiwa talaka damar cin amfanin gwamnatinsu. Ku tashi lafiya.
To kafin karanto amsa na gaba Hafiz, bari ga Rulwan Ibrahim London Guba, wannan gibi to kilan gwamnonin kan su kalli kadan gari idan gibi dan hakuri ya sake fitowa.
Kin san ina magana, kin san suna da wani zance asusu na hadaka tsakanin kananan hukumomi da jihohi.
To sai amsa na gaba daga wurin Buhari Yahya Unguru daga jihar Yobe, inda ya ce yau da gobe hakika hakan yayi daidai, sai dai ya kamata gwamnatin tarayya ta sa ido sosai game da yadda kananan hukumomin suke sarrafa kudaden nasu. Amma ina ga dai dalilin ma da yasa shi yancin kan shine rashin sa idon kenan ko?
Eh, to ta wani bangaren ba abinda ake nufi yanzu idan aka tashi turo kudin sai ya tafi asusun kai tsaye ba tare da ya shiga asusun jiha ba, sannan jiha ta ba su kudaden nan.
Ina ga kaman sa ido ya kamata a ce mutanen wannan kananan hukuman su ne ya kamata a ce suna sa ido akan yadda ake kashe kudaden su, ba wai gwamnati ta sa ido ba, tunda abinda su suka rubuta haka din ne.
Tunda dama da abinda karamar hukuma ta kashe za ta rubuta ta nuna wa al'umma
haka.
To sai amsar Rabiu Muhammad Gidan Madi ya ce wannan mataki yayi daidai kuma muna maraba da shi, amma sai dai ya kamata a gaggauta biyan albashin ƙananan hukumomi domin yau kwanan watan su na albashi kwana 40. Ma'aikatan ƙananan hukumomin jihohi a Najeriya na cikin wani hali na tausayi. To kin ji fa su watan su ina jin to kwana 40 yake kenan abin da yake nufi, ko kusan kwana 40 ba su samu albashi ba.
To ni ma dai tambayan da ɗaya ne. To sai kuma amsar Sadiq Umar inda ya ce haka zai ba talaka dama ya san cewa yanzu ya fara jin daɗin demokradiyya. Amma fa gwamnoni ba za su ji daɗin hakan ba. Dalili kuwa shi ne wani ɓangaren handama da babakere ne aka ɗauke. Tofa.
To, ban san dai me yasa mutane suke zargin haka sosai ba akan gwamnoni. To, shi kuma Ismail Alhassan Talatan Mafar ya ce, assalamu alaikum yau da gobe. A gaskiya muna goyon bayan wannan tsari.
To, shi kuma Abbas Yahaya Dutsen Wai ya ce, yau da gobe, wannan 'yanci na jin gashin kai abu ne mai kyau. Amma kuma ina tsoron kada hukumar EFCC ta yi ta kama mana shugabannin ƙananan hukumomi saboda kashi 98 cikin 100 nasu ba su taɓa ganin naira miliyan 80 ba. To ya kaga wannan magana.
To ai ina ga Abbas ba kuɗin ne suke ake ba su tsirararsu ba ko ana ba su ne ana turo da su cikin account zai dai ga nambobi 8000 ko
to ai ko shi din ina ga abin da dai Abbas yake faɗa shine basu ma taɓa ganin irin waɗannan sifilin min yawa hakan nan.
To Allah shi kyauta. To shi kuma baban gida na Yilwa Bungudu ya ce 100% muna goyon bayan 'yancin gashin kan ƙananan hukumomi daga gwamnonin jihohi domin hakan zai baiwa ƙananan hukumomi damar yin ayyukan more rayuwa da kuma ƙarin albashi.
To shi kuma Comrade Faisal Sani Ayuba ya ce, gaskiya muna farin ciki akan wannan abu, dalilin kuwa shine idan ka kalli ƙaramar hukuma ita ce tafi kusa da talakawa, idan har za ta samu 'yancin gashin kanta tabbas za a samu sauƙin matsaloli.
To sai saƙonmu na ƙarshe amsar mu kai ta ƙarshe ta fito daga Haruna Isani Lida ya ce, to ai matsalar anan ita ce idan aka sakar musu mara su ma dole gwamnatin tarayya ta sa ido a kansu, idan ba haka ba kuwa za a ga abin da ake guda a baya.
To jama'a mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. Yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Isa Lawal Ikra domin jin tattaunawarsa da jama'a a zauren muhawarar yau da gobe.
Masauro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin wannan shiri da lokaci zuwa lokaci mukan tattauna akan batutuwan da suka shafi ƙasa a cikin wannan shiri namu na yau da gobe a muryar Amurka. Yanzu haka muna tare da manyan baki wanda zamu tattauna akan maganar samun 'yancin gashin kai na bangaren kuɗi kai tsaye da za a baiwa ƙananan hukumomi a Najeriya wanda wani abu ne da aka daɗe ana nema. A cikin wannan zaure muna tare da yar jarida wadda ke sanin abubuwan da kan kai komo wadda ke aiki tsaye daga cikin gidajen rediyo a nan garin Kaduna Hajiya Zainab Ibrahim Sodengi. Muna kuma tare da wani fitaccen dan siyasa wanda shi ma ya san abubuwan da kan kai kuma a ƙananan hukumomi da matakin jaha da kuma su aka dinga kokari na ganin an baiwa ƙananan hukumomi 'yancin gashin kansu don samun kuɗi kai tsaye albashi al'umma sa amfana. Malam Muhammad Lawal na mai gyada sai kuma wani mai fashin baki akan abubuwan da kan kai kuma aka fafa labaru Malam Musa Sale Kashori wanda shi ma yana cikin wannan zaure. Malam Muhammad, kuna cikin wannan kuka dinga tunanin ya za a yi a samu ƙananan hukumomi su samu kuɗi kai tsaye ta yadda za a gudanar da ayyuka. Yanzu ana maganar wannan dama ta samu, wanne irin haske ko akasin shi kuke ganin za a samu?
To, abubuwan da za a kalla a wannan matsayi da ake so kuɗaɗe su zo asusun ƙaramar hukuma abubuwa biyu ne. Abu na farko shine in waɗannan kuɗaɗe suka zo, in aka samu shugabannin ƙananan hukumomi masu kinshin al'umma, to al'umma za su ga ayyukan ci gaba na raya ƙasa a yankunansu. In kuma aka samu akasin haka, to za a iya samun matsala yanda za a ci gaba da yin wakace-wakace tashi da kuɗin al'umma. Amma dole in waɗannan kuɗi suka zo a ɗauki wani mataki na hukuma kamar hukumar yaƙi da cin hanci da yima tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa, za a iya attachin ɗinsu da local da ƙananan hukumomin domin su riƙa sa ido a yaya waɗannan ƙananan hukumomin za su tafiyar da kuɗin, yaya za su yi amfani da kuɗin su kashe su domin al'umma su ga canjin da ake so. Saboda ko yaya kuɗi suka zo kamar hukuma, nan ne
suke da kusanci da mutane da kuma mutane za su iya zuwa karamar hukuma su ga ciyaman ko kuma su faɗi matsalolin su a wurin kansilan su mai wakiltar wannan mazaba da suke shi kuma ya kaima ciyaman a zo a duba waɗannan ayyuka to in ba kuɗi a local government bayan da za a yi wannan aiki dole sai an samu kuɗi a karamar hukuma sannan mutane za su iya ganin ayyuka na ci gaba a karamar hukuma domin su kuɗi in suna shigowa karamar hukuma duk abin da ciyaman zai wani a wata mazaba yana da siriki wani yana da ƴan uwa wani yana da saboda haka yana da kusancin da akwai waɗanda suke jin kunya wanda in yi mana magana a muna buƙatar hanyar ruwa muna buƙatar hanyoyin cikin gari za a zo a duba aiki na miliyan 10 miliyan 20 miliyan 5 wani aiki ne wanda ba sai an tafi jiha ba kafin jiha ta zo taimako wannan za a samu dogon lokaci amma an kuɗi suna karamar hukuma to irin waɗannan ayyukan na ci gaba na raya ƙasa za a gansu bila adadin
malama Zainab Ibrahim Sodangi kina ganin akwai wani haske idan kuɗi suka gangaro kana hukumomi tunda an dade ana nema
to gaskiya kasancewar an dade ana wannan fafutuka kuma yanzu lokaci ya zo wato babbar matsalar ba wai ba da kuɗin ba kaga su kananan hukumomin nan fa yanda jihohi suke cin gashin kansu ba wani sa ido to su ba haka ake sa ran fa cewa wannan kuɗin za su kashe su ne ba tare da sa ido ba so zancen a ce wai a sa wata hukuma ma ta duba ko ta ga yaya ake kashe wannan kuɗin duk bai taso ba saboda ai an ce autonomy ne wato cin gashin kai to kaga matsalar ne kowa ya san yanda halin ƴan siyasa suke a Najeriya ba wai zuwan kuɗin ba a shin me za a yi ma al'umma da waɗannan kuɗaɗe mun riga mun sani cewar kamar yanda shi wancan Malam Muhammad ya magana kananan hukumomi sun fi kusa da mutane su ya kamata a ce daman kudaden nan suna zuwa wurin su kai tsaye domin su ba mutane ayyukan wato ci gaba to amma matsalar shine kamar yanda aka saba kowa ya sani abubuwan da suke faruwa a local government sau da yawa baka ganin komai na faruwa a kananan hukumomi sai karshen wata yazo an zo biyan albashi sannan ne zaka ga activity wato sannan zaka ga hada-hada wato an san cewa kuɗi yazo za a je a yi kaso to wannan kuɗin fa idan suka zo fa muna tunanin fa kilin fa abinda yake faruwan nan fa kilin fa shine zai ci gaba da faruwa tunda ba wanda zai iya sa musu ido babu wanda zai ce a karamar hukuma dole ga abinda zaki kashe kuɗi ga yanda zaki kisa gwamnatin jiha bai isa ba gwamnatin tarayya bata isa ta shiga yanda kananan hukumomi za su kashe kuɗin
amma ba ta tanin koda ba a sa musu ido ta hanyar waccan hukuma mai kula da tattalin arziki ita EFCC ba kila za su yi fargabar cewa in sun gama za a iya binciken su
to ai mu ƴan siyasa mai idan siya riga ya rufe ya murje ba wai suna tsoron me zai faru bane gaba yawanci ba su tunani ma fa idan suka gama wannan mulki fa me zai iya wato zai iya zuwa yaje ya dawo inda suna hangen nesan cewa suna tsoron bincike wallahi abubuwa da yawa da ƴan siyasa mu ba su yi ba
amma fa Hajiya Zainab akwai wayewa yanzu na abubuwan zamani wanda mutane yanzu suna kallo a tafin hannunsu a waya nawa ne ya shigo wannan aiki aka yi nawa ya kamata a biya kowannan zai taimaka wajen ila ba ta ganin kowannan zai iya taimaka wajen ganin akalla dai an samu sauyi idan kuɗin sun zo
to ana sa ran a samu sauyi ai da man ba a ki ba sai dai matsalar shin sauyin da ake tunanin za a samu din yanzu ta yiwu baka ji an ce fa aikin rijiyar burtsatsai da ya kamata a ce an bada kwangilar ta matsawa ka ta wuce miliyan 5 sai ka ji an zo an ce ana bada kwangilar rijiyar burtsatsai miliyan 20 kwalmaci miliyan 10 saboda Allah da Annabi
wato za a yi aikin amma ai awu shi kudi ta kasa
aikin amma kuma fa wani abu zai biyo bayan aikin gaskiya
Malam Musa Salika Shori kuna shiga kafafen labaru ku ta cewa a bada wannan yanci ko a bada wannan dama saboda kuna ganin kana komi za su taimaki al'umma to ga wannan dama ta ina kuce ganin al'umma za su amfana
to alhamdulillahi da farko dai babban alkhairin da yazo daga gwamnatin tarayya wannan abu na kusantu da talaka jikin gwamnati wannan alkhairi ne mai dimbin yawa wanda ni a gaskiya a hange na tura kudin nan local government by local government da aka yi a alkhairi ne saboda kullun talaka shi gwamnatin tarayya ta mai tsawo sannan ta jiha ta mai tsawo to ga aba local government sannan local government kowace gunduma ta tura councilor to wannan councilor shine wakilin wa'innan ƴan gundumar to yanzu ga wata dama ta zo kudi ya zo local government to abinda babban kira da zamu yi shine ma chairman din local government chairman gaba ɗayan su ji tsoron Allah da kuma wakilai councilors su ji tsoron Allah wannan kudade fa da suka shiga cikin account din local government ba fa nasu bane su kusu su kadai a'a na mutanen local government ne da kuma ƙasa inda za a yi mata aiki.
Hajiya Zainab tana magana ne za a rinka kashe mu raba da kudin sun zo kila koda an yi aiki sai ga ana wawo shi kudi ta kasa.
To wannan mahanga ta Hajiya Zainab yana kasancewa a Najeriya amma a gaskiya a yanzu kaman yanda kace kai ya waye ga yanar gizo ga kafofin watsa labarai a hannun mutum ma ga waya yau an sa kudi ya gansu. To wannan abu zai takaita gaskiyar magana ba za a yi wa kaciwa ka tashi da wa'annan kudade ba hasali ma mu a mahangan mu gaskiya talaka zai ji dadi saboda talaka zai tashi ya tafi secretariat direct ya je shi zai iya ganin chairman in ma councilansa ya mai koro muna da hanyoyin ruwa ga sunan sun bata muna a wannan yanayi na damana da ake ciki ko kuma muna bukatar rijiyar buzatse wannan abu kai talaka zai iya zuwa kai tsaye
kenan kana so ka ce wai sakin wannan kudi kai tsaye ya fi rashin sakin shiri ba
gaskiya sakin kudin nan ya fi rashin sakin shiri ba ni a mahangata saboda a gaskiya wani alkhairi ne wanda ya matso kusa da talaka wanda da sai dai ya ji labari kuma matso da gwamnati kusa da talaka ba karaman alkhairi bane ba saboda a yanzu maganar da ake ciki a gaskiyar magana mutane suna shan wahala a kuma ni a tunani na a mahangar shugaban kasa abinda wayo-wayorin da ake yi shine ya kawo wannan raba raba kudade kananan hukumomi wanda ya tabbatar in aka raba kudade kananan hukumomi to mutane wanda ma bai yi tunanin wani abu zai shiga hannun shi ba to zai shiga saboda wani nasa abubuwan za su shigo aikin gwamnati zai fadada to in ya fadada jama'a za su ji dadi kudade za su dinga walwala a hannun jama'a tun daga su a local government
Malam Muhammad Lawal Lamme Gida ana magana fa na cewa idan ma an kawo kudin nan kana hukumomi kuna cewa akwai haske za a bibiya da shirin su har yanzu akwai sauran rina aka ba domin me akwai gwamnonin da tunda su suke taka rawar gani wajen ganin an kawo shugaban kana komi ko an tura kudin za su iya sa nawa za a kashe nawa za a dawo musu shi su ce musu kada ku kashe kaza ko kuma zami kaza ku kawo kaza tunda ai in an ba su dai za kuma iya karba
to ai wannan rana tare da aka ba din dai wannan magana ake amma abinda muke so a kalla shine muhimmancin zuwon kudin da rashin muhimmancin zuwon su ko yaya komi kankantan abu in dai har za su shigo asusun local government direct in dai har za su shigo to sai an samu wani abu na canji na bambanci da wancan lokacin da da ba sa shigowa
kana ganin gwamnatin jihohi ba su iya rarike lalitar batun da suna ganin su ma sun bada gudunmawa wajen kawo shugabannin kano ko mu
to ai in aka ce za su rarike still to ana cikin irin wancan tsarin na da kenan amma yanzu ana magana a ba kananan hukumomi cin gashin kansu kenan kamar yanda jihohi suke da cin gashin kansu in kudin su suka zo gwamnati shi zai yi abin amma a wancan tsarin da ake ciki ba cewa mana local government bai da iko da zai kashe 500 sai yayi dogon rubutu ya rubuta ya miƙa ma wani amma wannan ana so ne kudin su zo in kudi suka zo abinda akai albashi kudi ya rage a gari kaza suna buƙatar aiki kaza wanne zamu iya yi aikin miliyan 10 ne aikin miliyan 20 ne to dole za a samu canji a tsakanin al'umma to abinda muke cewa shine a nan wurin abinda mutane za su yi la'akari da shi ko yaya abu zai gangaro yana da bambanci da rashin gangarowarsa saboda yanzu kudin nan in ba zo ba saka aka ci gaba da wancan layin nada ba abinda za ka yanzu kananan hukumomin kallo raba ayyuka yanzu jihohin sun karbe aikin da za ka karamar hukuma ta yi sai ga gwamnati shi yanzu fito yana tinkaho shi yayi wannan aikin
amma fargabar da ita Hajiya Zainab take shine in ba a sawa kananan hukumomin ido ba za a yi wa ka cika tashi a rinka damfar kudade da sunan kwangila wanda ya ninka kudin dan kawai a rinka awan gaba da su
eh to ai shine yasa na kawo maganar cewa ya kamata su kananan hukumomi ko je a kirkiri wata hukuma ko kuma waɗanda muke da su a ƙara masa ƙarfi a gyara kundin tsarin mulkin da ya ba su damar cewa su sa ido akan yaya kananan hukumomi za su kashe kuɗin su me suke yi da kuɗin saboda menene su shugabannin mu na Najeriya kamar yadda ita Hajiya Zainab ta faɗa na cewa shugabannin ba sa jin tsoro a in sun gama abu kaza zai taso to amma wannan kai ciyaman in ka tabbatar da in kai ba daidai ba talaka san he kai jin tsoron shigowa ungoku saboda ka san talakan nan ya san abin da kai in ka zalunce shi ya sani amma yanzu abin da yasa talakawan suke daga mu ciyamomin da sauran su kafa saboda sun san kudin ciyamomin ba sa zuwa da
kada nufin talaka idan ya gane cewa an ci kudin ko an yi wata damfara zai iya daukan mataki kenan
sosai makuwa ai kamar yanda ka faɗa cewa talakawan suna ƙara wayewa yanzu waya ce a hannunka yanzu nan zaka duba ya kaga ai gashi federal government gwamnatin tarayya ta sako makarmar hukumomi kudaden su kaza wannan karamar hukuma ta samu wannan karamar hukuma ta samu kaza to su kuma mutane a wannan lokacin za su iya zaunawa su kuma na local government da waɗanda masu ilimi da masu harkokin siyasa su zauna su tsara sai su ce to bari mu kafa committee na ya zamu rika bibiyan kudaden mu na kananan hukumar mu in sun shigo ya ake yi da su
Amina kin ji yanda aka fafata a zauren mawar yau da gobe.
Arai.
To yanzu sai tattaunawar Isa da masanin tattalin arziki kuma mai fashin baki Hamisu Ya'u malami a Jami'ar Ahmadu Bello dake Zaria.
To sunana dai Hamisu Ya'u ina nan a Economics Department Ahmadu Bello University Zaria.
Dr. yanzu haka abin da wasu ƴan ƙasa suka dade suna nema na samun cikakken ƴancin gashin kai na bangaren samun kuɗi ga kananan hukumomi kai tsaye ya tabbatar da wasu kuma suke tafa mun tattauna me mahangarka game da wannan yunkuri ko mataki
to alhamdulillah wannan a wani al'amari ne wanda yake mai muhimmanci kwarai da ci gaban ƙasar mu dan bana mantar cewa su kananan hukumomi an dade ana danne su musamman gwamnatocin jihohi akwai wani abu da ake kira joint account wanda shi joint account din nan an kafa shi ne ba dan koyi ba saboda a samu taimako na ci gaban su waɗannan ƙananan hukumomi musamman abin da ake bukata at least 10% of na state government funds kudin da yake shiga na jihohi za na shigowa jihohi ya kamata su saka kashi 10 na kudin su a cikin wannan account saboda su taimaka ma ƙaranan hukumomi su cigaba daga ayyukan su inda ya kamata to amma sai aka samu matsala akasin haka domin maimakon su sa wannan 10% din in fact land da bincike ya nuna kan cewa in ma akwai jihar da ta sa wannan kudin bai fice 2 ko 3 ba 10% din amma kuma suna karɓe kudin gaba ɗaya su kwashe sai dai abun sai ga dama suke ba da local government su biya su albashi sannan in kana da project sai ka je kai dependent ga wasu kafin su baka waɗansu ma ba su bara to sai zamana ba a aiwatar da komai a cikin waɗannan kananan hukumomi da ake da shi saboda su gwamnati sun kankane wannan kuɗi sun hana su local government abun nan kuma ma gaskiyar magana shine shi sa za ka gani wajen zabe ba sa yadda ai zabe ne gaskiya suna zabo yaran su wanda kawai za su sa suna gani an musu alfarma baka yi saka ma bude baki kace zaka yi wannan magana ba so wannan ya tauri ci gaba da ake samu da ya kamata a samu a waɗannan local government ko kananan hukumomi da muke da su a cikin kasar nan to alhamdulillah Allah ya kawo wannan lokaci wanda ita gwamnatin tarayya ta ga cewa akwai matsaloli an kasa samun ci gaba da waɗanda wannan harka su zo zaka suka ce yanzu to bari a ba mu ita kananan hukumomi a ba su ƴancin gashin kansu to alhamdulillah abun farin ciki ne in har da gaske an ba su ƴancin su to lalle za a sami ana sa ran za a samu ci gaba ko da yake dai an samu matsaloli a baya musamman lokacin baban gida kananan hukumomi suna samun kuɗaɗen su kai tsaye sai kuma maimakon a ci yayi ayyukan da ya kamata sai ka ga su waɗannan chairman na local government da councilolin su kawai sun samu cin saki wata sabuwar rayuwa ba kai da mata ka daya yanzu ka samu hali sai ka kara daya biyu har hudu ma zai ga ya kara suna saka manyan huluna wanda yafi karban kansu so zama abin dariya a wannan lokaci wannan gaskiya abin da ya faru kenan ai duk mun gani yau chairman suna ta shagalin su ana wadaka da kudin al'umma To gaskiyar magana ba za mu so a ce wannan abin zai zo ya faru ba, saboda gaskiyar magana yanzu Najeriya da mutanen Najeriya sun fara wayewa, suna fahimtar al'amura. So muna sa ran cewa in Najeriya za su fara tambayan waɗannan shugabanni na local government domin shin ina suke samun kuɗi ko kuma me suke da kuɗaɗen da ake turo musu.
Amma kuna ganin an yi wayewar da ma ila shugabannin Kano komai kai tsaye za su karɓi kuɗi kuma su taimaka wa mutane, sannan mutane in ba taimaka ba su gane.
To gaskiya kam akwai matsala har yanzu, domin matsalan babban matsalan shine har yanzu su jihohi, gwamnonin jihohi nan suke da tasiri akan ƙananan hukumomin nan. So dole ne inda gwamnati ta tsara su wannan aikin ya zama gaske, to dole a tabbatar da cewa ba za a bar jihohin gwamnatin jihohi su conducting din zabe ba. Ita gwamnati ta tsara ta sa musamman aine ta gudanar da zabe a local government. So zama na wanda ya cancanta shi za a zaba, ko wanda mutane suke so shi za su zaba, wannan shine babban mataki na farko. Amma indai aka bar shi yadda yake, to gwamnoni suna da tasiri akan waɗannan mutanen, kuma su ne za su kafa state electoral committee wanda za su zabi wanda suke so su sa yaran su da sauransu. To mutukar ba a gyara wannan ba, to za a koma gidan jiya ne. Sunan da an ba da gashin kai gwamna shi zai zabi wanda yake so ya tura, kuma dole ne ya yi mashi biyayya akan abin da yake so.
Baka ganin misali idan gwamnatin tarayya kai tsaye ta tura shugaban karamar hukuma, ila gwamna ba shi da yadda zai ya ɗibi wannan kuɗi ko da shi ya sa wannan shugaban karamar hukuma ko ya naɗa shi.
To idan ya danganta ga idan shi wanda aka tura ko aka zaba na chairman na local government yana da wayewa da kuma fahimta cewa yana da iko zai gudanar da mulkin jihar da local government ɗinsa ta yadda ya kamata. To idan ba shi da wannan wayen, to ƙarshenta za a koma gidan jiya ne gaskiyar magana. So saboda haka dai akwai ɗan gyare-gyare da ya kamata a yi kafin a samu cimma burin da ake so a fitinwa.
A dunkule, wace riba kace ganin wannan tsari zai kawo 'yan ƙasa?
Alhamdulillah gaskiyar magana akwai za a samu riba ƙwarai da gaske, domin an daɗe ana koka akan wannan abu. Saboda da jihohin jihohi an turo kuɗin su suke tarewa, sai dai su ɗan tsakura musu abin da za su tsakura musu. To amma yanzu in dai har aka ce kuɗin nan zai zo da kai tsaye, dole ne ba a taro an lalace ba gaba ɗaya. Akwai waɗanda yake suna da tsoron Allah cikin waɗannan chairman local government, ko wanda suna da kishin ƙasa suna son su taimaka. To na tabbata za a samu cigaba, kuma kamar yadda nace gaskiya 'yan Najeriya da yanzu an fara samun wayewa. Mutane ya kamata su gane cewa idan ka tashi sukan gwamnati, to ka soki ta kusa da kai ba ka dubu sama da kai ba. Da matsalan da muke da shi kenan, sai mutum yana nan a local government a jihar shi ba zai ba shi kullun yana kallon gwamnatin tarayya. A'a, ne jam local government ɗin ka take yi, ita ma ai gwamnati ce kuma ana tura mata kuɗin gwamnati. Saboda haka me suke yi, menene kuma jihar ka take yi, gwamnan ka ko abun nan ɗinka 'yan majalisan ka, kafin ka dubi na sama. To kar mu tsaya kullum mu ce shugaban ƙasa gwamnatin tarayya, a'a, mu fara daga local government. Tunda yanzu muna da chairman masu iko, muna da abun nan kansiloli wanda yake ana sa ran an ba su dama, to saboda haka mu sa ido a kansu domin kar su zo su fara wadaƙa da irin kuɗin mu da suka yi a baya. Yauwa, an kawo wannan kuɗin ne domin a cima samu ci gaba a ƙasar local government namu na fannin noma, kiwon lafiya da sauran al'amuran da ya shafi security. So lallai mu 'yan ƙasa dole ne su yi magana. Idan ba mu yi magana ba, to fa shikenan, ba haka za mu koma gidan ja. To dole ne a tashi wasu mutane su duba, su tashi tsaye suna sama waɗannan mutane ido. In dai har ana magana, to dole za a ɗan samu wani abu insha Allah.
To Hafiz, kaji bayanin da Malam Hamisu ya yi mana?
Gaskiya ya taɓo batutuwa da dama.
Kware.
To amma dai na ga kamar kina da wani sako a hannunki.
To ga dai sakon Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Zainab Musa Wada da Fatima Musa Wada, inda suka ce hakika mu dai talakawan Najeriya muna lale maraba akan ƴancin kai da ƙananan hukumomin mu suka samu.
Ganin yadda suka fi kusa da jama'a ko da na ga mutane suna yawan cewa ƙananan hukumomi sun fi kusa da jama'a, saboda inda suna da isassun kuɗaɗe ba sai sun jira gwamnonin jihohi sun zo sun yi hanya ko gyaran kwatami ko kuma irin taimako dai haka
ƙananan abubuwa. To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni, Daniel Brown, da injiniyan mu ta yau Zainab Abdulrahman, tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa
Muhammad Hafiz Baballe,
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku huta lafiya.
musa tunye din kansu mutashare.